Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis, 7 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanun labarai.
A jiya Laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin bude muhawara ta hudu na masu fatan darewa kujerar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ƙasar Faransa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka ta biya zanzurutun kuɗi har kusan dala biliyan 50 a matsayin fassarar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka gabata. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya Laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake yi a zirin Gaza domin ayyukan jinƙai.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin matasa a arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga domin yin Allah wadai da harin bam kan masu taron maulidi a jihar Kaduna.
Lagos, wani mawaki guda daya ya mutu gabaki daya kudu sai da aka kulle ta, amma mu yau an kashe mana mutane dubbai. Wai in ka zo ka fito sai ka ji suna cewa wai kai hakuri a jena. To in dai har su hakan ne, menene amfanin demokrasi?
Majalisar Dokokin Najeriya ta aika sammaci ga shugaban kamfanin mai na kasar NNPC da kuma gwamnan babban bankin Najeriya domin bayani kan wasu shubuhohi da ke kunshi a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa.
That within 24 hours, the group managing director of NNPC Nigeria Limited should appear before the Senate Committee on Appropriation.
Za mu kawo muku shirin domin iyali wanda zai yi bitar wasu muhimman batutuwa da shirin ya kawo muku tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da ke ban kwana. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin bude muhawara ta hudu na masu fatan darewa kujerar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a ƙoƙarin haskawa a fagen fafatawar da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mamaye. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya zargi Haley da ja baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da ɗan kasuwa Vivek Ramaswamy, inda ya ce tsohuwar jakadar Majalisar Ɗinkin Duniyar kuma gwamnan jihar South Carolina ta yi kusa-kusa wajen miƙa wuya a yayin da ake samun sabbin ƙudurori daga masu ba da gudunmawa, batun da halin ta ce kishi ne kawai. Uku daga cikin 'yan takarar da suka hau mambari a yayin muhawara ba su ambaci tsohon shugaban Amurika Donald Trump ba, wanda shi ne ɗan takara mafi farin jini da ke gaba-gaba a tsakanin 'yan takarar na jam'iyyar Republican a farkon mintunan buɗe muhawarar. 'Yan takarar dai sun fara kasancewa a jami'ar Alabama domin taro na ƙarshe da aka shirya kafin a je ga wato haɗuwar da za a yi a Iowa, inda za a gudanar da zaben fidigwani na ɗan takarar shugabancin ƙasar a watan gobe idan Allah ya kai mu. A wani labarin da ɗimaɗimansa kuma, akwai sanarwar da ke cewa tsohon shugaban Majalisar Dokokin Amurka wato Kevin McCarthy ya sanar da cewa zai bar majalisar a ƙarshen wata. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ƙasar Faransa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka da ta biya zanzurutun kuɗi har kusan dala biliyan 50 a matsayin diyyar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka gabata. A ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuki da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke Baghdadza da ya halaka janar Qasem Soleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan Iran din mai makamin Lieutenant Abu Mahdi Al-Muhaddis. Kwanaki kaɗan bayan kai harin ne, Iran ta kai ramuwar gayya inda ta harba makamai masu linzami a sansunonin dakarun Amurka da wasu cibiyoyin dakarun haɗin gwiwa. Babu dai wani jami'in Amurka da ya rasa ransa a yayin hare-haren, sai dai Washington ta ce gwammai sun samu mummunar fargaba da ta taɓa ƙwaƙwalansu. Kafar yaɗa labaran ma'aikatar shari'a ta Iran ta yanar gizo mai suna Mizan ta ce wata kotu a Tehran ce ta yanke ma gwamnatin Amurka hukuncin biyan zanzurutun kuɗi dala biliyan 49 da miliyan 700,000 a matsayin fansa sakamakon ƙarar da Iranawa sama da 3,300 suka shigar. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya Laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a yankin zirin Gaza domin ayyukan jin kai, inda ya yi gargadin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki daya da ayyukan jin kai da shi ma ke gab da yin warwas. Guterres ya kara da gargadin cewa irin yanayin da ake ciki da ruwan bama-bamai ba ji ba gani da dakarun tsaron Isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko muhimman ababen bukata na rayuwa, akwai yiwuwar wargajewar tsarin doka da oda baki daya nan ba da jumawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki ga kuma matsanancin karancin taimakon jin kai. Guterres ya kara da cewa idan aka yi wasa ana iya kaiwa ga wani yanayi da yafi wannan kazanta da ka iya hadawa da barkewar cututtuka da karin daidaita mutane da za su fantsama zuwa makwabtan kasashe. Yace halin da yake ciki a yanzu ya sa da kamar wuya a iya gudanar da wani aikin jin kai na azo a gani. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, hadakar wasu kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a birnin Zaria domin nuna bacin rai kan harin bam na jirgin saman rundunar sojin kasar kan masu taron maulidi a garin Tudunbiri da ke karamar hukumar mulkin Agabi ta jihar Kaduna. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar adadin waɗanda ke rasuwa daga cikin dimbin jama'ar da suke jinya a asibitoci. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Matasa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne dai suka zaga sassan birnin Zaria a zanga-zangar bayyana damuwa game da harin jirgin sojan Nigerian da ya sanadin salwantar rayukan wasu mahalarta taron Maulidi da dama a garin Tudunburin karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma zanga-zangar ta tike ne a sakatariyar karamar hukumar Zaria, inda daga nan ne kuma ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar ya ce ai tura ce ta kai bango.
Muna fama da talauci a arewa, muna fama da rashin aikin yi a arewa, ga banditry, ga kidnappers, ga Boko Haram, ga komi ya lallace. Wannan karan mutane suna maulidi, sojojin Najeriya sun tufa musu bom, ya kashe mutane da yawa. Mutanen da aka kashe an je za a tattara sauran, an ƙara jefa musu wani. So mu mun zo mu san dalilin da yasa, mai zai sa ana kashe mu ba shekara ɗaya ba, ba shekara biyu, ba shekara biyar ba, amma har yanzu ba rabuwa yake ba, yana karuwa ne. Dalilin haka matasa na sassa daban-daban na arewa suka ce ba su yadda ba, dole a fito a kare mu, kare haƙƙin mu.
Mataimakin shugaban karamar hukumar Zaria Alhaji Idris Yusuf Idris shine ya saurari koken waɗannan matasa, kuma ya tausasa matasan tare da tabbatar musu cewa za a dauki mataki.
Wannan abu ya bata mana rai, ya ta mana da hankali, kuma muna tur da wannan abin da ya faru. Wannan magana ina yi da yawun shugaban karamar hukuma ne, wanda a yanzu maganan da nake muku dukkan wani shugaban karamar hukuma an kira su muhimmin taro na gaggawa wanda ya shafi harkan tsaro, don ganin cewa wannan abin da ya faru an matuka hanci, bai ƙara faruwa ba, kuma waɗanda aka yi musu wannan abu an bi musu haƙƙin su daidai gwargwado. Don Allah, don Annabi, na san ku matasa ne, yanda aka yi wannan abu cikin lumana da kwanciyar hankali, kara cikin lumana.
Comrade Muttaka mai wa dagoga shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke wannan zanga-zanga, kuma ya ce har yanzu dai akwai sauran damuwa.
Gaskiya ba zai tsaya ba har sai wannan kashe-kashe da ake mai 'yan mutanen arewa kaman kiyashi ya tsaya. An yi wannan abubuwan ya faru a wurare da ɗan dama, kuma haka ake cewa kuskure ne, ba a ɗau mataki ba. Zan kawo wani misali guda ɗaya. A Lagos wani mawaki guda ɗaya ana ce mishi Mohbad, mistakenly ya mutu gabaki ɗaya kudu sai da aka kulle ta. Amma mu yau an kashe mana mutane dubbai, wai in ka zo ka fito da just cardboard paper kana nuna cewa kai baka yarda da wannan abin ba, sai ka ji suna cewa wai kai hakuri a jena. To in dai har su hakan ne, menene amfanin demokrasi?
Shi ma dai da yake tsohon dan gwagwarmaya ne, tsohon dan masar jantarin Nigerian Shia ta Binjar Kaduna, sanata Shehu Sani ya ce matukar dai ba a yi wa tukka hanci akan irin wannan iftila'i ba, to babu ko shakka irin wannan matsala za ta ci gaba da faruwa.
Ga duk aiki irin wannan na kai harhari, akwai na'ura daban-daban da ke nuna musu cewa wuri ƴan ta'adda ne ko kuma wuri farin hula ne. Babu inda za a yi ku kai hari ba bomb ɗaya ba har guda biyu kamar inda mutane suka faɗi. A kashe yara, a kashe mata, wannan wuri da aka hari ba cikin daji bane. Saboda haka a gani na sun yi sakaci, sun yi ganganci, kuma dole ne a dauki mataki akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Idan ba a tashi tsaye akan irin wannan abun ba, to haka zai ci gaba da faruwa.
A yau Alhamis ne dai ake sa ran gwamna Malam Obasanin jihar Kaduna zai dawo daga tafiyar da yayi domin yin takakkiya zuwa garin Tudunburin tare da mataimakin shugaban kasa Sanata Kashim Shettiman da aka ce suna son ganewa idan su irin halin da al'ummar ke ciki. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaida na Ikara, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa ta dawo da karashin labaran duniya.
A jiya Laraba ne shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo, inda ya shaida musu cewa Moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yamma kafin ta ruguje a shekara mai zuwa. Waɗanda suka halarci ganawar sun haɗa da manyan ƙawayen Kiev ɗin irin su shugaban Amurka Joe Biden da Rishi Sunak na Burtaniya, waɗanda suka ce suna nan daren dam kan taimakawa Ukraine. Jaddadawar shugabannin ta zo a daidai lokacin da ake fargaba gaban zanzarewar tallafin kasashen yamma ga kasar ta Ukraine, ganin cewa Kiev din ba ta samu ne ci gaban a zo a gani ba a fagen daga. Cikin wata sanarwa da suka fitar bayan kammala taron shugabannin kasashen bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu, sun bayyana shan alwashin taimakawa ɗaya wuce da demokradiyyar Ukraine. Shugabannin sun bayyana jerin matakan da za su dauka akan Russia da suka hada da haramta shigowa da lu'ulu'un da ba na masana'antu ba daga Russia daga watan Janairu shekara mai zuwa, da wani lu'ulu'un na rashin da ake sarrafa shi a waje shi kuma daga watan Maris a wani kokari da suke na ganin sun rage ma rashin kudin shiga. 'Yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya bude wuta a jiya Laraba a harabar ginin jami'ar Nevada da ke Las Vegas, lamarin da ya sanadiyar kai mutane uku zuwa asibiti. Dan sandan Sharif Kevin McMahill ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar sadarwar X, wato Twitter a baya, cewa a yanzu dai an tabbatar da kai mutane uku a asibiti sakamakon harin, amma babu cikakken sanin girman raunin da suka samu, sannan kuma ana sa ran cewa za a ƙara ba da haske akan lamarin. McMahill dai bai ce ga wani wanda ya rasa ransa ba a kan harin.
Hawwa Sharif kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitocin kula da harkokin kuɗi da yadda ake kasafta su na Majalisar Dokokin Najeriya sun ce ba za su lamanci sakaci daga ma'aikatan hukumomin gwamnati ba a yayin da suka zo kare kasafin kuɗinsu a gaban kwamitoci daban-daban na majalisar. Wannan da ya biyo ne bayan wasu shubuhohi da halayyar wasu shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati a lokacin zaman kare kasafin kuɗin shekara ta 2024 da aka mimmiƙawa ma'aikatan nasu kamar yadda doka ta tanada. Wakiliyarmu Abuja Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Solomon Adeola Olamileka, ya koka kan yadda wasu shugabannin hukumomin gwamnati ke kin bayyana a gaban kwamiti domin kare kasafin kuɗin ma'aikatansu. Olamileka ya ce batun rabon kuɗi domin yi wa jama'a aiki muhimmin lamari ne a tsarin demokradiyya, saboda haka yana kira ga shugaban kamfanin man fetur mai zaman kansa na ƙasa Mele Kolokyari da ya bayyana a gaban kwamitin a yau Alhamis.
We are hereby directing that within 24 hours, the group managing director of NNPC Nigeria Limited should appear before the Senate Committee on Appropriation.
Olamilekan ya ce akwai wasu batutuwa na kuɗi har naira trillion 11 da Mele Kolokyari zai bayani a kansu. A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa, Muhammad Sani Musa, ya ƙarin haske cewa
an kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi, saboda kowa ya mika kansa a zo a zauna a yi nazari a gama da wuri, saboda a samu kasafin kuɗi a samu a gabatar da shi ga majalisa a gama kaiwa shugaban ƙasa ya sa hannu saboda a fara. Muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar, kai in kana cikin masu kula da wannan abu zaka danna button ne kurun zai nuna maka nawa aka samu, nawa aka ansa, daga ina ne, daga ina aka kai, yaushe aka ansa, duk zai nuna maka wannan. To abin da muke so mu yi kenan, kaga aka yi haka bayan da zaka yi ka tara kudin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kudin ka bai yiwa.
Amma ga shugaban jam'iyyar SDP ta ƙasa Shehu Musa Gaban ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin kudin.
Mun ba majalisa shawara cewa su dubi wannan budget din su gyara ta ya zamanto cewa budget din na zai ma al'ummar Najeriya aiki. Mun ba da misalai, yanzu in kana nan Abuja kana neman plumber, wani abu ya ɓaci a gidanka ko za a ga sai kai ta nema da wuya ka samu, saboda ba za ka samu ma wanda ya san kan aiki ba, sai dai ka nemo wani ya zo ma ya ɓata maka gida. Babu su. Mun ga budget din nan bai dace da abin da ke gudana a Najeriya a yau ba. Mun kalli kasafin da aka yi na budget din, kuma kusan in ka dubi tarihin budget na Najeriya, yawancin budget din ana yin shi domin mutane ne kawai da ke gwamnati, ba don al'umma da ke ƙasa ba. Shi yasa duk shekarun da ake budget ba za ka gani a ƙasa inda rayuwar al'umma suka canza ba.
A bangaren majalisar wakilai kuma kwamiti ne ya bada umarnin a kamo gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadoso da kanta janar na ƙasa Madam Oluwatoyin Madeni da wasu manyan mutane 17. Kwamitin ya nuna rashin gamsuwarsa da kin halarta zaman sauraron ba'asi da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkanmu kuma da ganin Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2023. Ga waɗanda suke bibiyar shirin, mun fara wannan shekarar ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin ƙasarsu sun maida hankali. Muka kuma yi alƙawarin haska fitila kan waɗansu daga cikin ɓangarorin idan ta kama. Tuni aka ce maganin mantuwa. Kafin sake haska fitila kan waɗannan ɓangarorin, bari mu tuna muku da abin da waɗanda muryar Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa, abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan Najeriya shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakin jihohi da kuma gwamnatin tarayya a wancan lokacin. Ga abin da waɗansu da muka hira da su suka bayyana wa shirin domin iyali.
Sunana Balkisu Umar, Umar Lida daga Zinariya C. Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa, saboda matsalan shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali. Domin yaro yanzu ɗan ƙarami, ɗan shekara 9, sai kaga ya zama ɗan shaye-shaye. Barin iriyanmu nan muna fama da damuwan yara 'yan shaye-shaye. Idan yaro ya yi shaye-shaye, sai kaga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido. Saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da 'ya'yanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah. Shine muke so da Allah, muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu, mu iyayen yaran nan, a taimake mu, a taimake 'ya'yanmu. Ga makarantun nan wani ma bai da yanda zai biya school fees na makaranta. Kin ga kaman ni ɗin ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta, saboda babansu bai da ƙarfi. Mu ba zai ce mishi dole sai ya nema ba, zan sashi ya je ya yi sata, zan sashi don ce mishi in an sa wa dam, to ni na kama sana'a, ina harkokina, in yi wani kama nan, in kama nan, don ni har na yi wankau saboda in biya yara na makaranta, saboda asirinmu ya rufu daga ni har mai gidan nawa. To shi ne muke so da Allah a taimake mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokarin muwa mu dan tsindin mu cikin siyasan nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴan mu na gaba su samu ilimi mai albarka muwa mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu da Allah
Angela Lami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone har karshe ma ba mu iya samun baki saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abun sun sa a cikin aljihunsu kaman sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu abokanai bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki baraki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko wadannan ababen zai dan rago don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ta ce sai kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya yi ya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mu nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi ko wani so ya koma daki kana daki din ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shine da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga
sunana Hajiya Barira Muhammad muna zaune da ƴaƴan mu ga sunan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wayansu ma sun gama makaranta wayansu ma suna da degree sai ƙarya sai a ce za a daukan mana ƴaƴa aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna bukatar yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsadar abinci mutun zai ji ko mutun yana da yara sun kai 10 zai iya biya musu makaranta dole yaran nan ga su nan suna table a titi ana kallon su kaman ba manya a gari kaman ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai ku ji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma basu ma yi taimakon ba suna ganin ɗayan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tunda ni ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga ƴaƴan shi nan suna table a anguwa ba wanda zai ce bari in dauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to dan haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwan mu mu jajirce mu zaba kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarin mu
sunana Philip Nanpon Sambo ina aiki ne a Barkin Ladi a matsayin Youth and Sports Secretary
me kamata a ce in ƴan takarar nan sun ci zabe ko da ma wane ne su yi ma matasa
kin ga na daya kin ga kaman Youth Acquisition Center wadin koyan sana'ai kenan akwai su da yawa ba suna babu ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anayin a zo a sa duk matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zan gina youth center ko access center amma ba sa kayan aiki ba to me amma nan so a sa kayan aiki kuma a gaya su muhimmancin in zan su yi wannan koyan wannan aikin ga abin za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana ma su ce eh nayi kokari sai ka kira su ka zo na da su ku yi hira da su su gaya maka damomin su don sai ka zaba wanne kaga zaka yi kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su san cewa eh sun ci murin zabe da suka yi
a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati Shi na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro, domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba. Na biyu shine tattalin arziki. Idan gwamnati za ta bunkasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba, dala ya sauka, in za ta iya zauna ta gyara tattalin arzikin nan, a matsayina na matashi zan ji dadin tafiyar da rayuwana. Na uku shine harkokin noma. Idan gwamnati za ta bunkasa harkar noma, duk kasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauki. Na hudu shine fannin ilimi. Ina so gwamnati a gyara fannin ilimi, domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka. Na biyar yana karkashin inganta tattalin arziki ne. A matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna dora mu akan harkokin su da suke yi, kuma aiki ya fito ba wai sai a ce sai dan wane da wane ba, wai sai ka ji ana dokan ayyuka a sirrince ba, a dinga bu ƴaƴan talakawa su ma su dinga samu.
A matsayina na uwa, gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana, musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na ƙarawa karatun jami'a kuɗi, wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi, kamar ana nuna mana cewa ƴaƴan mu fa ba za su yi karatu ba. To gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya, domin muna fama ma a wannan marar da abin da zaka ci da lafiya, sannan babu abin yi, sannan samun yayi ƙaranci, abubuwan rayuwa yayi tsada. To da wanne bawan Allah zai ji? Gaskiya wannan ƙarin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda yake, a da din ma yadda yake, watakila zaki ga 50,000 100,000 to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biyaninka so 200 ma. To muna fata gwamnati za ta duba wannan.
Kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suka addabi al'ummar Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da aka zaba sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin biiznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana, mu nufi jamhuriyar Nijar. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe.
Tuma dalla a gaida Grace Alheri Abdu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin buɗe muhawara ta huɗu na masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a ƙoƙarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne ya mamaye. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'a a ƙasar Farisa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka da ta biya zunzurutun kuɗi har kusan dala biliyan 50 a matsayin diyyar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru huɗu da suka wuce. A ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuƙi da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke Baghdadza da ya halaka janar Qasem Soleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan Iran ɗin mai mukamin Lieutenant Abu Mahdi Al-Mahadis. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake sabanta kiran shi a jiya Laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a zirin Gaza domin ayyukan jin kai, inda ya yi gargaɗin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki ɗaya da ayyukan jin kai da shi ma ke gab da yin ƙasawar was. Guterres ya ƙara da gargaɗin cewa a irin yanayin da ake ciki na ruwan ba ma ba mai ba ji ba gani da dakarun tsaron Isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko muhimman ababen bukata na rayuwa, akwai yiwuwar wargajewar tsarin doka da oda baki ɗaya a nan ba da jimawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki, ya kuma matsanancin ƙarancin taimakon jin ƙai. A jiya Laraba ne har ila yau shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo inda ya shaida musu cewa Moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yammaci kafin ta ruguje a shekara mai zuwa. Waɗanda suka halarci ganawar sun haɗa da manyan ƙawayen kifi ɗin irin su shugaban Amurka Joe Biden da Rishi Sunak na Birtaniya, waɗanda suka ce suna nan daren don kan taimakawa Ukraine. Jaddadawar shugabannin ta zo ne a daidai lokacin da ake fargabar zanzarewar tallafin kasashen yamma ga ƙasar ta Ukraine, ganin cewa kif ɗin ba ta samun wani cigaban a zo a gani a fagen daga. 'Yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya buɗe wuta a jiya Laraba a harabar ginin jami'ar Nevada da ke Las Vegas, lamarin da ya sanadiyar kai mutane akalla uku zuwa asibiti.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai can an jima da karfe 8 na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Mark Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.